سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكومي shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiqanul qur'an da yake nan a kwana java a cikin garin Kano a wannan rana ta litinin wanda yau daya ga watan dhulhajji hijiran mahaiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 18 ga watan 5 miladiya 2026. Wannan zama namu shine zama na 95 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Muna hadisi na 295 babi da yake magana babu sunan khuluq izafahu, wanda wannan hadisi shine na ƙarshen wannan babi. Mun fara shi rana ita yau lokaci ya mana halin sa. Hadisin yana cewa qala haddathana Ibrahim ibn Mundhir qala haddathana ma'an an Muawiyata an Abdurrahman ibn Jubair an abihi أن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. سيدنا نواس ابن سمعان Allah ya kara masa yadda ya kasance ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dangane da alkhairi da kuma kishiyarsa. Yana so ya san alkhairi domin ya aikata, yana so ya san kishi alkhairi domin ya nisance shi. Annabi alaihi salatu wa salam a cikin jawami'ul kalim da Allah ya bashi, tunda kaga in ka ce albir ka ce zaka zana shi zai dauki lokaci, hakanan alaisum ka ce sai kai istiqsa'in sa shi ma abu ne mai wahala. To annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ba da dunkulallun kalmomi yace albirru husnul khuluq. Idan muka ce albirru shine wato kyakkyawar dabi'a, muka ce ba wai wannan yana nufin shi kadai bane kyakkyawar dabi'a, amma ana nufin cewa albirru wannan bi ma'anahu alwasi' da ma'anarsa mai fadi, kamar yadda aya al-baqara ta faɗa walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir hay zuwa ƙarshe. To wannan gabaki ɗayan su husnul khuluq shine tushen su, shine ginshikin su. In aka samu husnul khuluq da wancan za su yi sauki. Sai ce wal ismu ma hakka fi nafsika, laifi da zunubi shine abin da ya sosa maka a cikin zuciyarka. Ma'ana za mu ga wannan gaba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba da ka'idodi guda biyu wanda za a gane menene laifi, menene ba daidai ba, wanda kai ka isa ka zamo alkali wa kanka kafin waninka. Yace shine zunubi ma hakka fi nafsika, abinda ya sosa maka a cikin ranka. Mun faɗa rana ita yau cewa ba kowanne ne ya samu saitin da zai samu wannan ma'aunin ba. Bari na karanta mana wani hadisi yanda yake tsakatsakin hadisi ne, hadisin Nawas ne shi ma Ibn Sam'an, wani Imam Ahmad Ibn Hanbal da wani suka fitar da shi. Sai da sa abin nan Nawas yace ضرب الله مثلا صراطا مستقيما النبي عليه الصلاه والسلام شي كيف فدين wannan yace Allah ya buga misalin tafarki wanda yake madaidaici wa ala jambatai sirat wa ala jambatai sirati surat a gefen wannan tafarki ko kuma wato hanya guda biyu to akwai wani abin nan bango ko kace katanga guda biyu ma'ana yanzu ga tafarkin nan ga wani bango nan ga wani bango nan fihima abwabun mufattaha wayannan bango guda biyu a cikin su akwai wasu kofofi budaddu wa alal abwabi kuma akan kofofin suturun murha akwai wayansu labulaye da aka saki wa ala babis sirat kuma a kofar wannan tafarki da'in akwai wani mai kira mai yekuwa ya kule na cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane udkhulus sirat jami'an ku shigo wannan tafarki ga baki daya wala tata'awwaju kada ku fandare kada ku karkace wada'in yad'u min fawqi sirat can kuma akan wannan tafarkin a wata riwaya fi dakhil sirat a cikin wannan tafarkin to akwai kuma wani mai kiran shi ma fa idza arada al insanu idan mutun yayi nufin an yaftaha shay'an min tilka al abwab yayi nufin ya bude wani daga cikin kofofin nan mun ce ga kofofi kowanne an sake masa labule to duk lokacin da mutun yayi nufin ya bude wannan kofa mai labule kala sai shi wancan da yake sama din sai ce wai hak ma'ana ahir dinka kai sanka la taftahu kada ka bude shi fa innaka in tufattihahu talidhu domin in har ka bude ba za ka shiga sai ce fasiratu wato ma'aiki alayhi salam Allah ya bashi dawamul kalim yanzu an ja mana baki to kuma za a fassara mana sai ce fasiratu wannan tafarki da aka ce al-islam to shine addinin musulunci wasurani kuma wayannan katangu guda biyu hududullah sune iyakokin Allah yi bari duk addinin musulunci anan ya tattara ko dai abinda aka ce kai shi ake so ko abinda aka ce bari shine ba a so to wannan sune ainihin katangu guda biyu sai ce wal abwabul mufattaha su kuma wayannan kofofi da aka bude maharimullahi ta'ala abubuwa da Allah ya haramta ne wato ku duba wata balaga ta maiki alaihi salam sai yace wayannan kofofin labulaye ne aka saka musu ba kyauri aka sa ba ba wani abu aka sa mai karfi ba wanda in ka zo budewa zaka sha wahala labune da kai haka ture sai ka wuce to sai aka ce wannan kofofi wanda aka suke ma labulaye abubuwan da Allah ya haramta ne aikata haram wato Allah gare shi yanzu nan mutum sai ga yarifta in ba Allah ya tsare shi ba da a ce an sa kyamare da kwatuna to kila sai ka hada gumi kafin ka bude ta ce to ko kana so kai sabo ba da sauki ake iya yin sa ba to amma sai ka samu na farko dai shi sabo ya fi saukin yi abu na biyu kuma rai yana son sa wannan jarabawa ce Allah ya mana khuffatil jannatu bil makari khuffatil nar bi shahawat an zagaye aljanna da abubuwa da rai baya so an zagaye wuta da abubuwan alatu na sha'awa wanda dan adam zai ji wannan abin yana burge shi to annabi alayhi salatu wassalam sai ce wannan kofofi da aka sake wa labulaye su ne abubuwa da Allah ya haramta sai ce wa zaka da'i ala ra'sis sirat wancan mai kira da yake kan sirati wanda yake ta cewa ku shiga ku shiga akan tabarki madaidaici kitabullah shine littafin Allah subhanahu wataala wadda'i min fawqi min fawq shi kuma wancan mai tsawatawa wanda yake cewa kada ka buda in ka buda zaka shiga wa'idullahi fi qalbi kulli muslim shine mai wa'azin Allah da yake cikin zuciyar kowane musulmi inda kai musulmi ne to Allah ya maka wannan gatan babu wani abu na zunubi da zaka taga yin sa ka ji zuciyarka ta babu shi duk yanzu wanda suke sata-satan dukiyoyin mutanen nan da zalunce-zalunten nan da fasikan-fasikan nan wallahi karan farko sai mutum ya ce bai kamata yi ba sai ya ji cewa anya wannan abun daidai ne ai ina kun taba jin labari in sahha cewa wani daga cikin ƴan majalisa sabon yanka rake bai dade ba sai ya ji alat wasu kudade masu nauyi hankalin sa ya tashi ya san dai ba kira sa ba ka fada sa ta ina za ta wannan miliyoyin kudi an ji mai sake ji kun ga sai ya garza go abokin sa tsohon hannu sai wai kai wani lafiya na ji kudi sun shigo na ji kudi sun shigo lafiya kuwa sai ai naka ne shi ya goge rana ala qulubihim ma kanu yaktubun su zuciya ta dafe tunda shi da masu riga sun saba cin kudin bayin Allah a bisa zalunci sai ce to wani yanzu anya wannan abun kuwa za mu ga ma'aiki ko ko za mu shiga aljanna yace ah kai da dan ka shiga aljanna ka zo nan dan ka ga ma'aiki ka zo nan ah to ka koma gida ma'ana kaga tunda karan farko ne sai da yaji wannan abun ba daidai bane to duk wani mai saban Allah karan farko wallahi kafin yayi sai yayi kai koma a cikin zuciyarsa ai ko ba ai ba in kuma yayi to nadama za ta baibaye shi ya dinga jin kamar Allah zai kife duniya saboda shi ya dinga jin bai kyauta ba kai idan mutum bai saba laifi ba mummunan laifi yayi kuna haduwa sai kaga ganin sa ya canza kallon sa ya canza sai ga duk kowa ma ya gane shi sai ka ganshi a cikin rashin nutsuwa saboda wannan abin da zai yi zuciya sai ta bashi labari to wannan abin ba daidai bane ba to wannan wa'idullahi yana cikin zuciyar kowane musulmi to kun ga shi sai yake cewa wal ismu yake cewa zanubi ma hakka fi nafsika to wannan shine ma hakka din shine abinda wato ainihin zai maka kaikayi a cikin ranka to wannan yana nuna cewa kamar yadda na faɗa rana icewo idan zuciya ta dafe mutum yaji baya kyankyamin sabo baya inda baya dar to wannan ba shi ya nuna wannan abin daidai bane kamar yadda na faɗa idan mutum yana a cikin layayyar zuciya to zai ji abubuwa wanda basu dace da shi ba yanzu wani misali da zan ba ku za ku iya gaskata ni kun ga dai tsaraici haramun ne kamar yadda muka sha faɗa namiji aka faɗi ga al'auran namiji tsakanin daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wannan shi ne al'auran ɗan namiji to yanzu idan ka tafi garuruwa wanda suke da manya-manyan ruwaye koguna za ka ga mutanen nan yau da kullum kunya ta fita a cikin idanunsu sai ka ga mutum da ɗan gajeren wando tik a cikin mutane yana wanka wani ma da gidir za ka gan shi kuma wallahi ko aka saboda zuciyar ta riga ta dafe akwai ɗaya daga cikin aminanmu fatattun mutum ne ba sai na faɗe shi mun yi tsayas da shi ya yi harkar fatauci zuwa kudanci yake ba ni wannan kissar sai ya zo irin wannan garuruwan ya ga mutane ga sunan zigidir suna wanka tsirara to shi akwai irin rawanin nan ɗan saudiya mai ja da fari to yana so ya wanka sai ya ɗaura shi a matsayin kwarzalle ya ce mun abin da ya bashi tausayi bashi dariya yana zaune yana wankan sai ga wani magidanci ya yi wankan tsirara ya tashi zigidir ya ce ma ɗansa ya ɗauko masa wando wai kuma sai yake nuna ma a shi wannan abokin namu ta zanka ba sunansa sai ke nuna shi wai abin dariya da wai sai da daura abin da yake wanka shi yanzu shine abin da ba daidai ba da ya rufe tsaraita sai ke wanka shi kuma wannan wanda zuciyar ta kai inda ta kai dan safa da ya haifa shi ne ya dauko masa wando yana tsirara ya saka kuma koge zo ko aka yana ganin wannan abin da ya daidai ne to kaga a shikenan idan zuciya ta rine ta dafi sai al-ma'rufu yanqalibu munkaran wal munkaru ma'rufan sai ya zama abu mummuna ya koma kikkiawa kikkiawa ya zama mummuna yanzu inda sako ya katutu ya zama ruwan dare wallahi idan mace ta wuce da hijabi da niqabi dariya ake mata wasu ma sun ga abin tsoro mace da hijabi da niqabi saboda me saboda tsirara ake yawo waccan daga ita sai breziya sai gajeren wando waccan sai breziya sai dan kamfai haka suke yawon su a haɗu da namiji da mace ba wani shabaki yanzu waccan mai hijabin da niqabin yanzu ita ce wata sabuwa a wannan zamantakewar ita ce ta zo da wani abun mamaki har sai da ganin kai yanzu wannan zufa ba za ta kashe ta ba gumi ba zai kashe wannan ba haka take rayuwa a cikin takura haka ake gani yanzu ita a takure take an hana ta yi dukkan walwala saboda me saboda fidira ta nana ce abin da yasa nake maimaita wannan saboda kada wani wani iyazu billah kila babu wannan alwazi'ul imanin a cikin zuciyarsa yazo zai yi wani abu ya ji face sai a to ai hadisi ya babu kaida cewa ma hakka fi nafsika ni kuma naji zuciya ta kwal saboda haka daidai ne a'a shi yasa tun ka'idar farko muka faɗi cewa ka'idan haram da halal shine abin da qur'ani ko hadisi suka haramta ko suka hadarta abin da alqur'ani ya haramta ko da kai baka ji kaikayi a zuciyarka ba to zuciyar ta kai kamata ka bincika akwai rauni tattare da ita akwai dauda tattare da ita shi ya sanya har bata ga mudin wannan abin da Allah ko manzo suka haramta ba to saboda haka sai kitawa karita an yatsali alaihi nas sannan gaba ta biyu kuma mutun yake kyamar mutane su yi tsinkaye su ga wannan abin na farko abin zai so sawo mutun a rai yace cewa abin nan dai ba daidai bane sannan kuma ba zai so ya ga mutane sun ga wannan abin ba haka ne kuma haka bane ina tuna wato kun san dabi'a tana na so shi ya sanya kullun ana so zamantakewa ta zama tsaftacciya akwai wani fitaccen malami daga cikin malamai wanda kila in zaka lissafa ƙari'ai da duniya ta sani in zaka lissafa ɗaya biyu uku dole sai ka ambace shi to zamantakewarsa shan sigari ba wani abu bane a wajensu to akwai lokacin da ya zo nan Kano ɗaya daga cikin fitattun gidaje na karatun alƙur'ani duk an tara alarmomi za su zo su yi karatu ya je kuma shi ma ya karatu a je to sai ya miƙa ma wani kuɗi ya ce sai masa sigari wai yanzu wannan babban malamin na duniya kuma ya sha sigari to kuma gashi dai babban malami mai daraja an yi taro saboda shi kaga ba zai kamata ya aike ake siyo ake zuwa ba to shi wanda aka aikan sai karfin hali ya je siyo to sai zo sai dan sunna masa a goye kawai sai ya dauko abin ya sa laita kawai ya kunna abin sai ya ci gaba da zuwa to dai Allah ya ji kansa da gafara da rahama tun a nan dai darajar saujan 70 a cikin 100 ta zubi yanzu wannan malamin na duniya kuma aka yi rashin sa'a kafin ya kunna sigarin an sa manyan malamai kowa ya karatu tun daga istiaza sai sai haba haba tun daga istiaza haba haba bismillah haba haba duk inda ka kama sai su kuskure ne to dai ya bade su to shi kuma ashe ana zuwa Allah ya kyauta to almuhim dai wato yana daga cikin ka'ida wannan kuma gata ne Allah subhanahu wa ta'ala yi mana wannan yana nuna cewa za ka ga ɗan adam yanzu hatta masu shan sigari ko masu shan abubuwa da aka hana idan ba abin ya riga yayi kauci a cikin zukatan su ba to ba su tayayi a inda suke jin kunya ba za ku yi tuna wani mawaki Allah ya ji kansa matsayin sa na musulmi yana ma wani mai kuɗi waka yana cewa dan cikin binni ungosu yan taba amma fa shi ba ya san taba shi kuma mai yawan hajiya yana sha kage zai yi musu amma fa ba shi duk da sunan ungosu yan taba amma shi ba ya san taba kaga anan yanzu wato kwarzanta shi yake ba muna na shi yake ba tare da cewa shi ma yana yi sallallahu alaihi wasallam to lafiya to wannan dai yana nuna cewa bayin Allah sabo ko da zuciya tana jin dadin sa to amma kuma abu ne wanda yake mummuna a idan masu mutunci Allah ya taimake mu sai yace babul bukli babi da yake magana akan rowa قال حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا حميد ابن الاسود عن الحجاج الصواب قال حدثني ابي الزبير قال حدثنا جابر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سيدكم يا بني سلمه قلنا جد بن قيس الا اننا نبخله قال واي داء ادوى من البخل بل سيدكم امر ابن الجموح وكان امر على اصنامهم في الجاهليه وكان يؤلم الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تزوج يتي باب البخل بابي ده yake magana dangane da ruwa kunga wannan babi zai nuna mana kishiyan abubuwa na ladubba da ake so dan adam ya sifantu da su in ba ku manta ba kafin wannan babi da muka kammala mun yi babu shuh babi na ashuh mun faɗi cewa da ashuku da albukulu galibi mu mukan fassara su da ruwa to amma ashuku shine hadama domin hadama shine mutun ya ibada abinsa kuma yana son na wani shi kuma albukhulu mutun dai zai hana duk da cewa ba lalle ya nemi na wani ba kai wani dama shi abinda yake so ka rike naka ya rike nasa akwai wani abokin mu yana nan liba mai jiba dai a wani gari Allah sarki mun yi kolanta tare wajen 82 to 83 wata biyu da suka wuce sai dan garin sai hada da shi ta WhatsApp limamin Juma'a ne to shi sai ya sa makaranta suna nawashtata Allah sai laysa alaikum jami'an taqulu jami'an nawashtata Allah yana maganan wato ainihin tiyayya ayi hadaka a ce babu laifi in kun ci a gidajen iyayenku gidajen gwagwanninku duk aka zana salate laysa alaikum jami'a junab nan ta kulu jami'a na washata babu laifi gare ku ku hadu ku ci ko kuma kowa zai ci sai ce to shi sunan sa na washata wai tuna ka in tunawa ba ruwa ba sai dai mugun zama to wake so ai mugun zama to almuhim akwai wanda yake shi marowaci ne bai san naka ka je ka rike naka shi kuma ya rike nasa to wannan shine albakhil to wannan hadisi kamar ne magani sayyidina Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa da shi da mafisa shine ya rawaito shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maiki tsira da amincin Allah su kara ta fita a gare shi sai yace man sayyidukum ya bani salima wane ne shugaban ku ya ku bano salima manzo alaihi salatu wassalam ya kasance yana muhimmantar da harkar shugabanci mutane idan babu shugabanci to sun zama a tarwatse sun zama tsintsiyar da bata da madauri shugabanci komai lalacewarsa komai muninsa ya fi a ce babu shi inda za a kwatanta a ce to yanzu wannan mummunan shugabancin mara dadi ana so a janye shi ya zama kuma babu shugabanci kwata kwata amsa shine a'a Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace duk zalunci shugaba duk munin halinsa to kasancewar sa ya shugabanci mutane a wannan yanayin ya fi a ce a bar mutane babu shugabanci yace barnar da za a yi a wuni ɗaya katal in babu shugabanci to shugabancin zalunci sai ya kai shekara 60 kafin yi wannan barnar in ba ku gane ba a yanzu a ce a Najeriya ba fata ake ba a ce ba ɗan sanda ba soja ba duk wani mai samara duk kowa yanzu ya aje aiki ba wanda zai ce maka kada ka yi ba kotun da za a kai ka ba prison ba inda za a je a gurfanar da kai kai ne da kake zato za a cikin 24 hours ai wallahi ina ga ba a cikin awa uku yanzu wani dama akwai shaguna da yake kwafarsu wani akwai bankuna da yake din haushinsu wani akwai wasu supermarket wani kaza kaza da yake din haushi yana kwafa kullun kuma ya san hatta kudi nan ake ajewa to sai aka ce ba dan sanda ba soja ba immigration ba custom ba duk wani ba kotu ba gidan yari kowa zai tuka ransa ba babbaka to wani zai ce ai shikenan shi kam yayi kudi duk wanda ka daka ba inda zai kai kara duk wanda ka cuta ba inda zai je a hukunta ka me kuke zato za a cikin muni da ai Allah kadai ya san rayukan da za a rasa shi kadai ya san wuraren da za su wasu salwanta ai dama dai ana tsoro in aka yi a hukunta to sai zama babu wanda zai hukunta to manzo alaihi salam baya san zamantakewa da babu shugabanci a cikin ta shi yasa ko da sariya mai aiki alaihi salam zai tura to sai an nada shugaba ko da mutum biyu ne sai an ce alifin ga shugabansu to sai ya tambaye sai ya ce man jaddu man sayyidukum wane ne shugabanku ya bani salima ya ku banu salima kullna sai muka ce jaddu bin qais shugaba ba shine duk dan qais ala anna nubakhiluhu duk da cewa muna aibata shi akan ruwarsa akwai hadisin da yazo ausa min haza cewa me ya sanya kuka shugabantar da shi suka ce ai saboda ya fi mu wadata ya fi mu kudi to amma kuma dai muna zarge shi dangane da shi marowaci ne kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa ayyu da'in adwa min al-bukhl to wata cuta ce ta fi tsanani sama da ruwa ai in dai cuta ce to babu cutar da ta kai ruwa malamai suka ce a nan idan muka duba cuta zazzabi malaria typhoid hawan jini wane ne yana lalata jikin ɗan adam ya kassara shi ita kuma ruwa addini take lalatawa ta kassara addini ta yi masa ɗaiɗai marowacin ya sani ko bai sani ba to shi yasa manzo alaihi salam sai nuna ai babu cuta wacce ta fi muni sama da ainihin ruwa wannan yana nuna cewa shugaba bai kamata a same shi da ruwa ba malamai suka ce duk mutumin da zai shugabanci al'umma ana buƙatan abubuwa guda uku su ne jibo abu na farko ya zamo yana da ilimin wannan shugabancin ba da kazai ba ya san nauyin da aka ɗora masa me ake buƙata a yi a kan wannan kujerar menene ba a buƙata a yi ba da kayan shiga ba ɗaya kenan sannan ya zamo cewa jarumi ne shi sannan ya zamo kuma karimi ne shi wannan abubuwan haka ake so a wajen shugaba kuma sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan gwamna ne daga cikin gwamnonin sayyidina Umar shi ya nada shi gwamna الشعب تن أكا نتحشي هر سيدنا عمر يقوم أكا ألا ينا نن أما سأيهم قمنا سيدنا عثمان يزو يبرش دي كود الشيباء يشاري وانا شيكا وقصان قوم شاء أكو شيني قمنا متعنا شام سكا صابا لسيدنا معاوية سيدنا معاوية متني كريمي كريم تنسيو تديد كشيطته sannan mutum ne wanda yake sadauki to kun ga lokacin kashe sayyidina Usman ibn Affan kasancewa dan kabilar Sani Amawi kuma wannan da dogon tarihi ne kun sani yadda aka zo aka jirkita al'amurra aka mai da fari ya zama baki aka je aka zuga sayyidina Muawiya cewa dama juyin murji aka shirya ma sayyidina Usman ga ita aka tafi da yatsun matar sana'ila gashi an yanke yatsun matarsa ga rigarsa jina jina a matsayin karnago dole hanka da sayyidina Muawiya ya tashi cewa kuma ba a yi komai ba kuma har ma an nada ainihin Ali a matsayin halifa to sayyidina Muawiya a lokacin yake cewa Allah yana cewa man qutila mazluman fa qarja anna li wali sultanan falaysa lil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci to Allah ya ba waliyin sa dama sai ya dauki fansa ya nemo haƙi amma kada ya wuce goda da gari yace to shine waliyin sayyidina Usman shine waliyin jininsa shahid nake so in ce kaga mutanen Sham asali ba kabila sa bane shi ba Quraishi ne Sham kuma Larabawa ne ba Quraishi ba to amma saboda iya shugabancin sa da iya jagorancin sa malaman tarihi suna cewa da zai ce mutanen Sham ku fada wuta gaba ɗaya sai sun fada saboda yadda yake shugabanci ga karimci ga shaja to duk wanda zai shugabanci ana so ya zama yana da karimci sannan kuma ya zama cewa sadauki ne jajirtacce ne duk wanda ba daidai ba za a taka masa burki ba za a daga masa kafa ba to in aka ce an rasa ɗaya daga ciki za a samu matsala idan shugaba ya zama kawai karimci zai ta yi kyauta zai ta yi babu shaja'a to gwamnati za ta safarkuce ya zama ta lalace kowa ya abinda ba daidai bai share nai kowa ya abinda ba daidai ba ya kai labari to in kuma shugaba ya zama bai shi da karimci kawai sai dai ainihin sa daukantaka ya taka wannan ya karya wannan nan ma kun ba za a ji dadin wannan zamantakewar ba to saboda haka shugaba dole ya zama ba marowaci bane ba wani daga cikin larabawa yana cewa inna lana shaykhaini la yanfa'anina ghaniyaini la yajri alaina ghinahuma kuma sayyidana yaz'umani wa inna ma yasudanina in aysarat ghanamahuma shi wato akwai wasu shugabanni kasan duk inda za ka bi larabawa akwai wanda za ka ce shugabanni wanda ake kai musu koke sai ta wa inna lana shaykhaini a cikin wannan unguwar ta mu a wannan gari akwai wasu dattawa layin fa'anina ba sa mana amfani komai gani yayi ni ga su dai mawadata ne la yadari alaina gidahu ba amma wadata su ba ta tsina na mana komai kuma sayyidana ya zuma ne wai kuma ƙarya suke wai su shugabannin mu ne wa inna ma yasudanina in ai sarata gana ma kuma ba za su tantanci shugabanci ba ba sai sun dan rarraba mana yan dabbobin nan nasu ko da irin wanda a sha nono ne saboda ainihin yiwa kun sanar ba suna da wannan al'ada idan mutum talaka ne to sai a bashi akuya ko tinkiya wanda ake cewa ainihin maliha ma'ana ya dinga kiwatawa yana shan nonon ta har ya zama Allah ya wadata shi to su wa'ancan kankamo ne farar danko ne a shekarar damu ba ta kurba to saboda kai ke ta to wannan kawai ba shugabanni bane ƙarya suke tunda ba sa iya amfana wa kowa to saboda haka manzo Alaihi Sallatu Wassalam sai yake ta wa ayyu da'in adwa min al-bukhl to wani cuta ne ya kai tsananin ruwa sai ce bal sayyidukum amr ibn al-jamu' yace shugabanku shine amr dan jamu' sai ce wa kana amr shi amr ibn al-jamu' ya kasance ala asnamihim fil jahiliya akwai riwaya kana ya ataribu ala asnamihim in mun dauki ya ataribu wato yana fito na fito da gumakan su ma'ana kenan shi tun a jahiliya Allah ya sa masa kyamar bautar gumaka abin bai yi masa ba shi yasa yake woshe gumakan ma kide kakkarya wasu tun a jahiliya haka Allah ya masa wannan tunanin idan mun dauki wancan riwaya sai yace wa kana yulimu ya kasance yana yin walima ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj yana wa manzo alaihi salam walima idan ya zama aidifin yayi aure ma'ana duk auren da manzo alaihi salam yayi to shi amr dan jamu sai yayi masa aidifin walima to bayan Allah wannan hadisi akwai abubuwa da malamai suka ambata a cikin sa abu na farko kamar yadda na faɗa ba a san ayi zaman da babu shugabanci dole akwai shugaba a cikin al'umma musamman halin tafiya kuma shugaban nan a bashi matsayin sa na shugaba ba kowane abu shugaba zai yi a ce ainihin an kware masa baya ba kun sha jin kissa ɗaya daga cikin wato ainihin sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya shine shugabanta to kuma shine limamin su duk lokacin da yayi wata sallah da cikin salloli in ya karanta Fatiha ya karanta sura kuma sai ya dora qul huwallahu su abun bai musu dadi ba dan ba su zaka ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ba to abin ya dame su suka taru suka ce to kai shugaba me yasa kullun in kai Fatiha kai sura sai ka dora qul huwallahu sai ce haka naga damar yi in kun ga dama ku bi ni sallah in kun ga dama kowa ya kama gaban sa amma ba su yadda suka bauɗe masa ba haka suka dinga bin sa sallah har aka gama abin da ake aka koma sannan suka kai kara wajen manzo alaihi salatu wassalam to wannan yana nuna mana lalle a samu shugabanci a cikin al'umma shugabancin ya fi babu tare da cewa an fi san nagartaccen shugabanci to sannan wannan hadisi yana nuna mana a gaban shugaba idan mutane suka yi koke na wani mai laifi musamman shugaba to wannan abun ba laifi bane kun ga suke cewa ala anna nubakhiluhu cewa muna tuhumarsa akan rowa muna zargin sa da rowa ka ce wani marowaci ne kaman kai gibar sa kai da shi amma malamai suka ce anan idan a gaban wanda yake karkashin sa ne aka fada ko wanda zai iya magancewa babu laifi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah subhanahu wa ta'ala baya san bayyana mummunan zance illa man zulim sai dai wanda ya zama an zalunce shi malamai suka ce idan aka zalunci mutum kuma yaga in ya kai koke za a iya daukan mataki domin dawo masa da abin da aka zalunce shi ko kuma dace wannan zalunci to babu laifi idan mutum ainihin yayi wannan saboda haka ba laifi bane ba wanda ake shugabanta idan shugaba yayi abin da ba daidai ba to su fada a inda za a magance musu wannan yana nuna lalacewar wasu abubuwa da zaka gani na irin rayuwar ta siyasa a yanzu wato abin da zai baka takeici mutum ya tutar amma da yazo ya dan shafa zuma a baki sai ka ji ana tasowa sai kaga ana ta wato ainihin tafi sai shi kai wani abun ma abinda zai baka takeici yanzu sai ku samu akwai hanya wanda za ta je wani kauye ko wani gari hanyar nan duk ta farfashe ta lalace ya kamata a gyara mutane ita idan wani shugaba zai zo sai a zo a cikin dare da burji da kwanta da wani duk a cikin hanyar nan shi dai a cikin mota yake mai bakin gilas da AC bai ma san menene ba sai yaji an wuce sumul an dawo kaga yanzu a ce masa hanya ta lalace wannan ma hira ce to in gaskiya ake a bar hanyar a fashe ya zama ya gwaggwabzu a cikin mota a fada wancan rami a fada ya rika lafiya a ce ai wannan hanya shekara kaza haka ake dafa ma to kaga in mai hankali ne zai ce a to wannan dole ne a bada kun gidan ta aikata to kaga yanzu a zo a fafface ta saboda wani zai zo ziyara an cuci talakawan wurin cutar su aka yi domin wannan shugaban shi a gunsa hanya kalauti kuma kina shi ne ma za a kai wa koke a ce babu hanya ko tare da ce gyara
to ba laifi bane ba in shugaba ya danna haƙi abinda ba daidai ba a faɗi laifin sa domin ya zama ainihin an gyara. Kuma wannan kamar yadda na faɗa yana nuna mana bai kamata shugaba ya zama ainihin marowaci ba, kuma koda an nada shugaba ya zama marowaci ne a tsari na addini ya halatta a kwabe shi, saboda kun ga da suka faɗi ga shugaban su ga rowarsa mazala sai a shugaban kuwa ne, ma'ana kamar na kwabe shi na nadawa ne, saboda ai rowa munin ta ba wai karami ba ne, musamman a ce mutane suna da bukata a yi musu rowa da abin da ya zama sun cancanta. To kamar yadda mun faɗa a lokacin da muka karanta wancan kitabu babu sho, rowa akwai wacce za a ce haramun ce, akwai wacce za a ce makaruhiya ce, ya danganci abin da aka hana. Idan abin da ya wajaba a bada ne aka ki bayarwa, to wannan rowa sunanta haramun. Shugaba akwai wasu haƙoƙi na mabiya da ya wajaba ya yi musu sai ya ƙi musu ya musu rowa, to wannan rowar da ya yi musu haramun ne. A matsayinka na magidanci, Allah ya hore maka akwai abin da ya wajaba ka yi wa matanka da ‘ya’yanka sai ka ƙi musu, to wannan rowar haramun ce a musulunci. A matsayinka na wanda kake da shi akwai ‘yan uwanka na jini wanda mustahabi ne ka taimaka musu, ba a ce wajibi ba, to sai ka ƙi taimaka musu kai musu rowa, to karanci a ce wannan rowa rowa ce maka ruhiya wanda ainihin ya zamo kayi musu. Allah kiyaye. Amin amin. To sai yake cewa na'am qala haddathana, to kafin sannan bayin Allah rowa kaman yanda muka ambata mummunan ɗabi'a ce, kuma tana bayuwa ga munanan abubuwa. Al-Imam al-Mawardi a cikin littafin sa Adabud Dunya wad-Din yayi kaito wata kissa wadda wato kaman a ce hadisi ne marfu'i kenan, ma'aiki alayhi salam in ya tabbata hadisi marfu'i yana ba da labarin wasu mutane kafin su kafin zuwan sa alayhi salam. Mutane ne suka taho, to an jarrabe su da ruwa marowata ne, sai suka yi sansani bakin rafi. Galibi Larabawa a irin wannan lokaci da ake wahalar ruwa, za ka samu bakin rafi matattara ce wadda duk wanda suka zo dabbobi za su zauna a nan. To suna tafe da matansu da kayan abincinsu, sai shedan ya kitsa musu cewa to yanzu idan muna haɗe duk wanda ya zo ya samu muna cin abinci sai an gidimta masa. Sai suka ce maza su ware su koma can, mata su koma can, can da nisa mata maza da nisa, ta yadda idan wasu sun zo nan gun maza baki ya ai kunga mu kada ne mata kanmu muke yi, inda a ce da matanmu to kunga za a yi muku abinci kaza kaza, saboda haka sai dai kuma ku yi ta kanku. In kuma sun faro daga can wajen matan su ce ayya kunga ai ba mazan mu anan, da akwai mazan mu da mun taimaka muku da abinci, ma'ana dai sun yi rowa. To yake ta saka samu tsawon lokaci akan haka, to daga nan sai maza suka fara bin maza a cikin su, mata su ma suka fara bin mata, ma'ana luwadi ya faru a can madigo ya faru a can. Me ya dasu akan wannan shine ainihin rowa. To rowa tana da matukar muni ainihin a addinin musulunci, shi ya sanya wato ainihin a wani hadisi wani yake tambayar manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah mumini zai iya kaza ya ambaci mumini zai iya shan giya, zai iya sha da an samu daga cikin sahabbai wani ya sha giya, Abdullah bin Himar wannan an shayi masa bulaloli kun sha jin wannan, mumini zai iya yin sata lalata zai iya yin sata, an samu ainihin waccan ya sunanta gamidiya ita da ta yi makzumiya kun ga ai tana yin sata kuma ga ta ainihin sahabiya ce. To a takaice dai mumini zai iya yin dankali wannan Safwan ibn Umayya wata lan yana kwanta a masallaci yayi abin nan kullu da alkabba sami tsada bacci ya dauke shi to sai wani ya lallabo ya lallabo ya lallabo sai ya sace alkabbata sa a masallacin manzo alaihi salam to shikenan ya farka akai a tara a kama shi to sai aka kai shi gaba ga mai kiyadin salam aka ce hannun sa za a yanke sai safwana ya ce a na ya biya ba yake sai ya ce halla qabla an ta'tuni bihi me yasa baka yafe ba kafin a zo min da shi ai in dai an riga an zo ko to ai magana ta riga ta kare sai yake masa hannu sannan akwai wani ba zan iya tuna sunan ka ba dan kasuwa ne wato dan kusan cewa annaba su ne ma'asumai mutum ne mai yin odar kayan abinci to akwai yan kasuwa a Madina sai ya zo masa roman kunne yace ai akwai odar abinci da zai yi duk masu sha'awar kuɗi su haɗu a kana masa kuɗi sababa saboda haka sai shakwara da wannan kuɗi masu neman kuɗi abin nan masu kuɗi suka zo suka takumo shi a kawo shi gaba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam me ya faru kowa ya karanta manzo Allah ya ce ya surraku wato kaga surrak alawdari qal wato kamar ka ce tantagar ya barawo wato amma abin da zai burge ka da da ba daidai ba abin da zai fa ji sai ce wannan sunna manzo Allah ya faɗa musu dake jin dadin sa sunna manzo Allah ya faɗa musu wannan ya surraku Al-Bihim dai ma'aiki alaihi salam ya sa aka tara taimako aka sanya wurin tambayin Allah shahid a cikin abun sahabi ne kuma gashi abin da ba daidai ba yauwa to amma sai ake cewa ya ma'aikin Allah mumini zai yi rowa sai ce a kai tsaye mumini ba ya rowa to kaga ya kamata ka tambayi kanka ka ji ya kake a cikin bayin Allah Allah ya datar da mu sai ke cewa kala haddathana Muhammad bin Salam kala haddathana Hushaym an Abd al-Malik ibn Umayr kala haddathana Wardad katib al-Mughira kala kataba Muawiyah al-Mughira ibn Shu'bah an iktub ilayya bi shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa kataba ilayhi al-Mughira إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال وعن منع الوهات حقوق الأمهات وعن وعد البنات وأن حديثي كما ينتمك جني عبد الملك ابن أمير يكتي وحدثنا وراد يتي الإمام الوراد shine ya zantar da mu shi kuma Wardad katibul Mughira shine sakataren Mughira dan Shu'ba kun san Mughira ibn Shu'ba babban sahabi ne ko kun san haka ai to shi marubucin sa ne ma'ana sakataren sa ne sai ya rubuta masa wato abin da shi ba su labari yace kataba Muawiyah ila al-Mughira ibn Shu'ba Muawiyah ibn Abi Sufyan kun ga a lokacin da ya rubuto wannan sakon yana shugaban kasa yana amirul mu'minin to sai shi Muawiyah rubuta zuwa ga Mughira ibn Shu'ba yace aniktub ilayya bi shay'in ka rubuto mun wani abu sami'tahu da kadishi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi faka taba ilaihi al-mughira sai Mughira ya rubuta mashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kana yanha ya kasance yana yin hani an qila wa qal da ainifin ance ya ce wa idha'atil mal da tozartar da dukiya wa kafaratu su'al da yawan tambaya wa amman in wahat ya hana kuma ruwa da roko huquqil ummahat da kuma saba ma iyaye mata wa an wa'adil banat sannan ya hana binne yaya mata to wannan hadisi tabbas yana buƙatar dogayen bayani wanda na tabbatar lokaci ba zai ba mu dama ba to shi yasa nake ga za mu bari sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu sai mu faro shi insha Allah ta'ala daga farko abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zafata mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa madam menene hukuncin wanda yayi layya da ragon tsintuwa bayan yayi cigiya bai samu mai shi ba saboda kai kenan yayi layya da ragon da ya ranta ana bin sa bashi eh ana bin sa bashin kudin rago saboda kai wannan shine ma'anar sa ku gane wannan hadisi in kun duba wannan hadisi da yazo wani kitabai manzo alaihi salam cewa ya ma'aikin Allah me zaka ce dangane da batacciyar akuya ko tankiya sai yace laka aw li akhika aw li dhi'ib sai yace to ya batacciyar rakumi yace me ya hada ka da shi yana tafiya da tankin ruwansa da ainifin takalmin sa malamai suka ce anan akwai bambanci tsakanin su tasu rayuwar da tamu yanzu su idan aka ga balatul ganam ajeji in ka fita waje kaga akuya to wannan akuyar kusan ka tana wata gariya ba mai ita saboda yawan namun jeje da ake da shi dan da nan namun jeje zai cinye karamar dabba to shi yasa mai su yana kaffa da su da kaga akuya a wajen gari kawai batacciya ce to amma mu yanzu kaga akuya a wajen gari wacce muka batacciya ce kaga batacciya bace ballanta na kuma a cikin gari kaga da zaka ce wannan batacciyar rago ne saboda ka in kai nan yadda shi ana bin ka bashi yace malam ya halatta mutun yayi ma mace wali a aure da yaddar ita wadda za a daura mata auren ko da iyayenta ba su amince ba hai Allah san zuciya dai ku gane walifin aure har ma malam tijo sun yi sabani shin yanzu wanda ya fi cancanta ko ku wanda aka fi cancanta in yi walifin aure ga mace tare da cewa ga wanda ya fi cancanta auren ya yi ko bai yi ba kuma mace wannan magana yanzu a ce ga ɗan uwa shaƙiƙi ga ɗan uwa la'abbi sai la'abbin ya yi mata walicin aure ga shaƙiƙi to yanzu wannan auren ya yi ko bai yi ba akwai wanda suka ce bai yi ba suka ce domin ga wanda yake shi ne afdal shi ne aula dan ko a gado ai yana gabansa to ya za a yi kuma ya zo wuce gabansa to in har ana wannan tababa ina ga wani kato kawai a titi kawai shi ke nan ya zo ya ta mashi izini ai macen da ya zamo ai hadisi ke cewa wa sultanu waliyu man la waliya la idan mace ma muqaddara a gari ba dangin iya ba na baba ya kama za ta yi aure an sami wanda ya dace to sai ta je gun sarkin gari sarkin gari ya samo limamin gari a zo a yi bintike ma daga ina take me ya kawo ta garin nan a tabbatar da nagarta to sannan sultan sai ya zama zai ce to shi shine ainihin ubanta shine waliyinta sarki ya nada limamin gari ko shi da kansa sarkin gari ya ce to nine ubanta nine waliyinta amma ba haka kawai wuta a titi ba a to in haka ne ai kwabar da za a yi ba karama ba ce kawai shikenan wata a sabon gari da wani a sabon gari kawai shikenan sai ta sai mashi zama waliyina sai ta zama waliyin ta shikenan kun ga tsiyata ko za a yi ta Allah kiyaye sai ce mallan mace ce ana bin ta bashin azumi shi za ta iya yin azumin kwanaki goma farko na Zulhajji daga baya sai ta rama azumin yadda duk aka tsallako wancan lokutan ba ta rama ba sai da aka zo wato ɗan adam malam yanzu dai kusan an yi shawwal bi aka malihi an yi zulƙada bi aka malihi kuma goman farkon nan za ta wuce a samu goman tsakiya ta ƙarshe wadda ba a magana ramuwar sai a wannan saboda haka ta zaba ko ta yi ramuwa ko kuma a ta yi azumin nafila wadda wani ta zaba shi kenan ba sai mata dole kar ta yi wancan ba. Malam ya halatta mutum ya auri mace amma da sharadin ita za ta dinga ciyar da kanta, a to sai dai a Turai ko America. Amma a musulunci liyuntik zu sa'atin min sa'ati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kai yanzu baka kira hamme gida ne, ah mai gadin gida ne, ai duk mai gidan da ba zai iya ce yadda iyalin sa sunan sa mai gadin gida, domin na farko dai baka da control, inda ta ga dama sai dai ka ce a dawo lafiya. Duk abin ta ga dama, duk wanda zai zo yana son yadda to ita ce mai yadda, in ka ce ka yadda ta ce bata yadda ba kuma dole ka sallama. To saboda haka ba wannan a musulunci, sai ta dinga zanta maka. Yace malam an ce idan mutum yana da niyyar zai yi layyaba a so ya yanke farce ko ya yi aski, shin malam yin hakan wajibi ne ko musahabi ne? Musahabi ne, ba ce in ka yanke farce ko ka aski wani gashi a jikinka wai ne ka tasa mu cikas ba, kawai dai akwai wata sunna mai tsoka wadda ainihin baka yi ba. Wannan yace malam game da sallar janaza, shin ya halatta bayan kabbara ta hudu ya ƙara yin addu'a ko kuma sallama zai yi kawai? Wannan ayatun a cikin littafin risala an karanta, in aka yi addu'a misali aka yi fatiha bayan kabbara farko, salatin ibrahimiyya bayan kabbara ta biyu, addu'a wa mamaci bayan kabbara ta uku, in kai ta hudu kana da zabi, in ka ga dama ka sallame, in ka ga dama ka yi addu'a, in kai addu'a sai kai ma wanda suke mahalarta da sauran musulmi, saboda ka ba dole sai an yi addu'a a bayan kabbara ta hudu. To a cikin littafin risala an bace wannan. To wannan yace malam mutum zai iya amfani da wannan kwanaki masu albarka na Zulhajji da yi ramuwar azumin watan Ramadan da ake bi na? To kai labo kamar da shikenan, ba wace ka da kai, kai labo ka amma dai ka san ba azumin nafila kai a goman farko ba, wato san bagasin Allah san bagasin yayyawa. Na fada muku abinda malamai suka ce azumi na nafila, na fada ku a karatun satin tan, azumi na nafila ga wanda ya saba shine biyu za su iya haduwa ko uku, yace wannan garabasan. Yanzu kaman wannan goman nan, wani ya saba azuminsa na Litinin da Alhamis, kuma sai ya kudurci zai yi azumin muka a wannan kwanaki tara, to malamai suka ce ana fatan Allah zai bashi lada biyu in Litinin ta zo ko Alhamis, tunda dama yana azumi, Allah ya bashi lada ta waccan nafilar da ya saba da kuma wannan wanda ya niyyata. Mutum ya saba azumin Litinin da Alhamis, sai Arafa ta faɗo ranar Litinin ko Alhamis, yana nufin zai azumin Arfa, kaga a nan shi ma alhamdulillahi ya samu ladan azumin Arfa da kuma azumin da ya saba. Mutum yana so ya azumi na Sittu Shawwal, kuma ya saba azumin Litinin da Alhamis da Ayyamul Bis, to sai Litinin ko Alhamis suka faɗo Ayyamul Bis, kuma Litinin ɗin da yake azumi kuma ya nufin zai Sittu Shawwal, malamai suka ce Allah zai iya haɗa masa duk wannan. Amma ban karanta wani malami da ya ce wai ka yi ramuwa kuma tare da irin wannan azumukan duk a haɗe maka lada, ana son baga sosai gaskiya. Ita idan Allah malam a yi jan hankali game da ɗalibai kasancewar ana kiran sallah ko iƙama wasu mu suna surutu, to sai kenan a daina. Malam ya halatta a yi layya da dabbar da jelarta ta wutsire? Akwai abubuwa da malam fiqihu suka ce ba so a yi layya da su ba, dabba mai gutsararren jela, gutsararren kunne da kareyen ƙaho. To amma abinda hadisi ya ambata guda hudu ne, ƙanjamammiya wadda babu kitse ko wani mai tare da ita, mai ido ɗaya kuma wannan ido ɗayan ya bayyana sosai, ta yadda da ka hango ta ka san ta idan ta daya ko kuma ba ta iya gane wanda zai taho daga nan sai kuma wata take gurguwa gurgantaka ta ta bayyana ta hali ɗayan biyu ko dai kaga tana sama da kasa da ka hango ka san gurguwa ce ko kuma abokan tafiya suna tsire mata to wannan ba za a yi ba ko kuma marar lafiya wanda rashin lafiyar da ka ganta gashin ya farkai farkai ko ga tana tana ta mura wani abu dai mai kama da haka to irin wannan duk shi ne ake cewa ba za a yi layya da ita ba amma gutsare wacce da ba sabani an fi son a yi mai kamala kamala kunnuwan ta lafiya kalau jelar ta lafiya kalau komai ɗin ta lafiya kalau wannan shi ne kamala da aka fi so to da ƙarshe duk da na ji suna tana wani ban san shawarar ku ba ni dai abin da na kudurta da na so sai mun yi karatu rana ita yau na mu rufe karatukan mu gabaki daya amma na ga mutane masu himmar azumin muka akwai wanda na gansu ma da kayan buɗe bakin su suna tafi da shi a hannu ni sai na tausaya musu to in haka ne ba iya mu jingine karatu saboda gaskiyar lamari wani bai so ya bar karatun bai so ya bar azumin sa kuma ni san unguwa a sai an san baba masa ya dauko kayan buɗe baki ya taho da su sai akwai mushakka in kun yi min muwafaka kawai shikenan sai bisha fatiha bari sai Allah subhanahu wataala ya kai mu insha Allah bayan sallah sai mu daura insha Allah taala Allah ya ba mu ladani ya Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace kenan gobe babu karatun kulliya har ya zuwa sauran karatuttuka da baki dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin